الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا كراتل التافن الصارم البتار في التصدي لسهرة الأشرار نا الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي الله مدعوك كنسركي ساكا مشد الخيري أجيا من أينهم واتو زوكو دنغني دا سنر دا قوانا واتا مكتي دي دي دا أينهم واتو قوما غواتا ربيع الثاني وان دي 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 دا ترى غواتا أينهم جولاي دي قواتا نمباكي لا كسكريني أبن دا كي دي دي شيني jiya shi ya daidai da wato 6 ga watan Rabiu Tsani Hijira na da 1421 wanda ya daidai da 7 ga watan Julai shekarar Bature ta 2000. A yau ya zama ainihin wato daren Lahadi 7 ga watan Rabiu Tsani Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1421 wanda ya daidai da 8 ga watan Julai shekara ta 2000. Muna ainihin karkashin matsalar da shi a Sheikh Wahid Abdussalam Bali yake kawo mana al-adillatu ala wujudi sihiri, dalilan da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniyan nan yana afkuwa. Wannan babu ga duk wanda ya san matsalar aqida, domin wannan littafi sukutin da guda da wannan matsalar da muke karantawa sukutin da guda matsala ce ta aqida. Cewa in ka san baka san aqida ba, tauhidi ka sani irin na maguzawa, to baka da wani amfani a cikin wannan matsala, karka saka baki. Matsala ce ta aqida, ta fi matsalar tauhidi fadi kenan. Sai sa zaka ga dole za a karantar da kai abin da ke nagari, sai kuma a karantar da kai wani sharri da wasu suka kawo akan wannan abu mai nagarta, sai a rabbe shi. To aqida kenan. Wannan fasli da ya kulla al-adillatu ala wujudi sihiri, duk inda kaga wannan fasulin a cikin aqida to raddi ne ga Mu'tazila. Mu'tazilawa su ne suka ce sihiri ƙarya ne, babu shi a duniyar nan. Don haka kaga al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari a cikin al-Ibanatu an Usulid Diyana ya musu raddi, domin wannan littafi ne yake raddi ga Mu'tazila da ƴan Shi'a da Asha'ira waɗanda suke batattu. To a ƙarƙashin haka sai kaga yana tabbatar da cewa mun yadda duniyar nan akwai sihiri kuma akwai masu yin sihiri, tabbataccen abu ne sihiri yana afkuwa a duniyar nan. To wannan maganar a jimillance in ka yi ta, sihiri ya tattaro tsafi, bokanci, bori, duba, maita, duk waɗannan abubuwan a ƙarƙashin sihiri suke. Shi yasa in kai mutum ɗaya daga cikin waɗannan, to an samu wani ɓangare na aqidar Mu'tazilanci tare da kai, sai kai marmaza ka tuba ka dawo ka bi abin da yake daidai. Malamin ya kawo mana al-adillatu min al-Qur'an al-Karim, dalilai daga al-Qur'ani mai girma. Sannan ya zo al-adillatu min as-Sunnah, to muna nan ne sai ya kawo mana hadisin Aisha cewa wani da Yahude a ƙarƙashin haɗa gwiwa da suka yi da Yahudawa Madina ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sihiri. Daga ƙarshe manzon Allah ya ta roƙon Allah, Allah maɗaukakin sarki ya amsa mishi. Kaga abin da ake so ka gane, ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuni yakan yi istighfari sai 100, yakan tuba sai 70, amma duk da haka gashi sihiri ya kama shi. Dan kasancewa kaddara Allah to ba ta jin magani, sai dai ainihin zikirori da kula da shari'a sukan sassauta ta. Kamar yadda kaga asirin an yi mishi ne kamar yadda kaji ajiya don a kashe shi, amma sai Allah ya juyar da abin ya sauki, sai koma ya zama rabb. Bai iya saduwa da iyalan shi, zazzabi da damuwa da makamantan haka sai suka damu shi. Wannan don karka dauka to ayyaya kai kana kula da waɗannan zikirori, amma ya akai asiri ya kama ka, ya akai aljanni ya shige ka, da zikirinka da zikirin manzon Allah wanne ya fi daidai? Zikirin manzon Allah. To amma ya akai manzon Allah abin ya kama shi, don ka san cewa Allah ya tsara wannan. Wallahu alam, na daga cikin hikima malamai suka ce faruwar haka ga Annabi babban darasi ne akan duk yadda aka ga wani nasiki, duk yadda aka ga wani bawan Allah, to kar a ɗauka cewa ibadar shi ta kai matuƙa da har za ta iya hana asiri ya same shi, tunda gashi manzon Allah ya same shi. Manzon Allah ko shi ne sayyidul ibadi, duk wani mai bauta, duk wani mai zuhudu, duk wani mai dagewa tukuru ya kai matuƙa ga Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai. tunda Allah da kanshi yace subhanal ladhi asra bi abdihi tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi. Allah da kanshi ya yarda manzon Allah bawan shi, kai ku babu aya ba hadisi da ta tabbata akan ka, ya kamata ka gane wannan. To amma manzon Allah abin ya same shi, shi yasa in ya samu wani kar a dauka wani raunin imanin shi ne, a'a zai iya faruwa ta raunin imani, zai iya faruwa kuma ta jarabawa ko kuma zartar da kaddara Allah. Sannan na daga cikin darussan faruwar haka ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, dan ya zama in haka ta samu to wace hanya za a bi a warware abin? Sai zan abin ya samu Annabi, to yaya Annabi ya bi warware abin da izinin Allah? To ya zama darasi kenan. Wannan kadan daga cikin darussan da ake diba, bayan da malamin fassara mana kalmomin da suka zo a cikin hadisi ya ainihin mana bayanin ma'anar da hadisin ke dauke da ita, sai yace shubhatun wa jawabuha, ba kuma shubha da kuma jawabi akan ainihin ita shubha din. Ka sani da cewa yayin da alqur'ani ya sauka, Annabi ya fuskanci shubhohi iri-iri. Wasu da suka rasa abin da za su ce sai suka ce yanzu nan Allah ya rasa wanda zai aiko a matsayin manzon shi sai marayan gidan Abu Talib. Wannan kalmar ta wulakanci ce, marayan gidan Abu Talib, Allah ya rasa wanda zai aiko sai maraya? Sai Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah shi ya san inda ya dace da ya aje sakon shi, ya aje amana shi. Ya bayyana Muhammadu dan Abdullahi wannan marayan, don haka ko ka bi shi ka shiga aljanna, ko ka kafirce mishi ka shiga wuta, kai kuma ko da babanka yana nan da rai har kiyama ta tashi. Ya kamata a gane wannan. Shubuhohi da aka dawo Madina sai suka karu, domin Yahudawa malamai ne suna da karatu, don haka suna da shubuhohin da za su iya birkita kan jama'a. Wasu sai su ce ya Muhammad, wane ne dan aikan Allah zuwa gare ka daga cikin mala'iku? Sai Annabi ya ce Jibrilu. Sai su ce tur, ina ma dai da Mika'il ne. Jibrilu wannan ainihi ne cikin mala'iku, yana saukar da azaba, yana saukar da kaza, don haka tun da dai Jibrilu ne yake karantar da kai, to mu ba za mu bi ka ba. Dalilin su kenan su kuma. Allah yake kul man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi, ko har zuwa karshe dai Allah yake duk wanda yake kin Allah yake kin mala'ikun Allah yake kin Jibrilu da Mika'il, fa inna Allaha aduwwun lil kafirin, duk wanda yake kin Allah yake kin manzannin Allah yake kin mala'iku yake kin Jibrilu da Mika'il, wannan kafiri ne kuma Allah makiyin kafirai ne. Ya kamata jama'a su gane wannan. Yahudawa shubuhohin su ba su kare ba, haka suka rinka kawo shubuhohi iri-iri. Ka je ka karanta tafsirin raddul azhami ila ma'ani alquran wajen surati baqara, za ka ga inda malam Abubakar bin Umar ya fitar da shubuhohin daya bayan daya, yana wayar maka da kai akan su. To haka duk inda aka zo aka fara da'awa, in dai da'awar nan irin wadda manzon Allah ya zo da ita ne, to sai kaga cewa ana cike da kawo shubuhohi iri-iri. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya gafarta wa Al-Sheikh Al-Allamatul Albani, da ya gama rubuta littafin Sifatus Salah, samari suka rungumi littafi suka fara aiki da sunna gadan-gadan, sai aka samu shehunnai. Su kan shehunnai dama yan tudun a Arafi ne, su suna da awar sun dare bid'a, su kuma ba su kai ga sunna ba, don haka duk wanda suka ga ya bar bid'a to suna tare da shi, to da ya fara sunna sai su fara fada da shi. To shikenan sai nan da nan sai suka fara kawo shubha. Yanzu in kun ce za ku yi aiki da Qur'ani da hadisi, yanzu kuna nufin kun fi Imam Malik karatu, yanzu nan kuna nufin ku ce ba za a yi aiki da maganganun malaman fiqh ba, to yanzu ko kun ce ba sabani ga hadisi ya ce sabanin al'umma rahama, in ba kamanta ba shi ma Al-Sheikh Al-Allamatul Albani yake shubhatun wa jawabuha, shi ma ya bada amsa irin waɗannan shubuhin. Ita shubha ga waɗanda suke kawo ta ba ta da wani amfani galibi ko an bada amsa akai, domin su dama sun riga sun bata ne akan basira, don haka duk irin yadda za ka yi kokarin wayar musu da kai, kansu ba zai waye ba. Ya ishe ka kai da ke zaune a nan Zaria, a nan Zaria wanda malami ne kwaya daya ya taba musu wata sunna ya dawo yadda da ita, kwaya daya ka faɗi malami ɗaya ka faɗi sunna daya, babu kakkab a Zaria. Ya fito yayi ashariya yayi bambami yace ƙarya ne, a zo a kawo musu dalilai, daga baya zai ce ya yarda gaskiya ne babu, sai ya sace kawo wata shubha, ya riga ya bata, dan haka ba zai dawo ba. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'una, ya kamata mu fahimci wannan. To irin waɗannan shubuhohin da su da masu su, to ba ana bada ansa bane don maganin su, amma ana bada ansa ne don kai da kake mu'mini, dama an wurgo shubhan ne don kai. yanzu wannan hadisin in baka manta ba abin da kaji sun fara cewa wanda kuma zaka ji suna ƙara faɗi a yanzu yanzu in aka ce an yi manzon Allah asiri har wannan asiri ya kama shi wato wannan zai sa kenan a ki amincewa da wani abu da annabi ke faɗi don za a iya cewa me yiwa ya faɗi wannan abin ne a halin sanda yake cikin cuta asirin tunda an ce gashi zai ga kamar yayi abu sai zambe ba to a ƙarƙashin haka ta iya yiwa ya ga kamar Jibril ya zo mishi yanzu kuma bai zo mai ba kaga duk abin da ya faɗa a lokacin sai zama shirme kenan to dan haka sai zama in har kuka ce wannan hadisin a yadda da shi to nan gaba zai sa a kiyarda da wasu abubuwa da annabi ke zuwa da su kenan kaga wannan shubhar an ba su ansa fiye da shekara 1000 da suka wuce amma ba su gamsu ba har yanzu suna nan suna yawo da irin waɗannan shubuhohin to ana maganin su ne don kai kai in ka gamsu shi kenan in ka san ka kai martabar malami da za ka tsaya ku gwada a ƙura maƙaryaci to sai ka tsaya ku abin nan amma in ka san ba ka kai wannan matsayin ba za su saka maka shubuha da za su rikita ka ka rabu da su shi yasa Imamu Malik kaji ya ce game da ƴan Shi'a ya ce la tasma' minhum wa la tarwi anhum kar ka saurare su kuma kar ka riwaya a wurin su me yasa sai ya ce fa innahum yakzibuna saboda ƙarya suke to amma in kai ƙwararre ne a cikin wannan harka za ka iya shiga shi yasa ka rinka wa kanka adalci kar ka ga manyan malamai suna shiga cikin rigingimin ilimi suna fita lafiya kai kuma ka naɗa kanka ai kai ma malami ne don haka kai ma bari ka shiga in ka shiga kai sai ka kasa fitowa wannan shine abin da ke samun yanzu mafi yawancin talabatul ilmi shi ya dauka tunda ya iya rubutu da karatu ya kai matsayin malami don haka irin rigingimin da manyan mujtahidai ke shiga su fita su shiga su fita shi ma sai kokarin kotsa kanshi karshe sai ka ji ya dai samo wani ra'ayi wanda wannan ra'ayi ba shi da wurin zama shi da kanshi ba za a ce ya kare wannan ra'ayin ba shi da tacewa sai dai ce shi ya gamsu da wannan maganan ne me yasa ya gamsu shi ma bai san me yasa ya gamsu ba shi yasa aka ce mazhabul muqallid mazhabu muftihi in kai muqallidi ne to shikenan menene malamin ka ke bi to kai nan ne mazhabin ka labudda kuma al'umma sai dai su zan kashi biyu akwai mujtahidai akwai muqallidai in ka kai baka san baka san baka kai matsayin mujtahidi ba labudda ka zama muqallidi in ko baka kai matsayin mujtahidi ba kace kuma kai ba zaka zama muqallidi ba labudda zaka shiga cikin rudani domin babu jiha ta uku ko dai a fada maka kaji kaji ko kuma kai ma ka shiga ka ciro daga inda suke cirowa ka tunkuda abin da kake gani ba daidai ba saboda dalili ka dafa wanda kake gani daidai saboda dalili zaka iya haka ba zaka iya ba to dole labudda ka zan kana da malami wanda shi ne zai baka fatawa sai ka tsaya ka bi to a ƙarƙashin haka in rikicin malamai ya taso ba abin da ya shafe ka ana tambayar ka kace a wannan matsala ta malamai ce a ji a tambaye su to sai ga ka zauna lafiya ran da ka zama mujtahidi sai ka shiga matsalar ka fita lafiya Allah madaukakin sarki ya shigar da mu Sheikh Wahid Abdulsalam Bali yace qala al-Maziri rahimahullah al-Imam al-Maziri Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace qad ankara hadha al-hadith al-mubtadi'a wannan hadisi an samu ɗan bid'a sun yi musu shi min haythu innahu yahuttu mansub an-nubuwa suka ce saboda wannan hadisi yana zabke yana zattare yana zubar da daraja ta ainihin annabta a ce an yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama asiri asiri ya kama annabi Muhammad to wannan ya zubar da darajar annabta wa yushakkiku fiha kuma zai saka ko kuma yana saka shakka game da annabta wa anna tajwizahu yamna'u thiqata bish-shar'i su masu wannan irin tunani ɗan bid'a kenan suka ce domin halartar da cewa abin zai yiwu a wa annabi asiri to wannan zai hana kuma a amince da shari'ar musulunci ma baki daya wa qalu su waɗannan mutane in ji cewa su sai suka ce fala'allahu hina idhin yukhayyalu ilayhi anna jibril alayhi salam ya'tihi wa laysa thamma jibril suka ce saboda ta iya yiwuwa in kuka ce da gaske an yi ne asiri asiri ya kama shi ta iya yiwuwa ya ji kamar jibril ya zo gare shi kuma babu wani jibril jibril bai zo ba kawai wannan larura ce ta asirin da ya tasiri a kan shi to kun ga daga haka sai al'amura su lalace wa annahu uhiya ilayhi wa ma uhiya ilayhi kuma ta iya yiwuwa daga haka in har kuka ce zai yiwu a yi mishi asiri ya kama shi to ta iya yiwuwa annabi ya tsammaci an yi mai asiri alhali kuma ba a yi mishi asiri ba wahayi ya zan a tsammaci an mai wahayi kuma ya zan ba a yi mishi wahayi ba qala shi al-imam al-maziri in kana dauko magana daga wani in ya zan maganar mai tsawo ce in ka dauko gabar farko inda kake so ya zama gabar da kake bukata can gaba take to da jonawa za ka kai shuru ba in ka kawo wannan sai ka tsaya tunda Allah ya kai ne tsaye to sai ka sa kala kamar da Hausa kace dadin dadawa kuma yace to duk wanda ya san karatu shikenan ya san cewa magana dogowa ce sai ka yanko bangaren wannan sashi can kuma kana da bukatar ka dauko wancan sashi to shikenan yanzu karshe sai a nuna maka littafin da aka dauko sai ka je kai sai ka ganta duka yace qala har yau al-imam al-maziri yace wa hadha alladhi qaluhu innam magana da su wadancan yan bid'a suka fadi batilun maganar banza ce qat'an yanke maganar banza ce yanke kace da zai yi wa annabi sihiri ba jiya mun fara tattauna mas'ala mai muhimmanci ita ce da zarar an ce yan bid'a ko dan bid'a galibi mutanen mu a kasar nan musamman wadanda ke izala sai su dauka cewa kai dan dariqa dan haka da zaran an zo ana karatu an ce za a iya bin dan bid'a sallah sai su ce an ce za a bi dan dariqa sallah to kun ga matsala ce wannan wadda labudda a karantar da mutane su san me ce ce bid'a dariqa ɗaya ce daga cikin bid'o'i ba ita ce bid'a farko da ƙarshe ba dan dariqa ɗaya ne daga cikin ɗan bid'a ba shine dan bid'an farko ba shine na ƙarshe ba shi yasa kai kanka dan izala in ka kwaso bid'a zaka iya zama dan bid'a dan hakan an ce za a bi dan bid'a sallah to ka fara manna wannan kalmar a goshinka in ka ga ta dace to sai ka bar bid'a in ba ta dace ba to ka san ba da kai ake ba dan haka bid'a kalma ce ko kuma dan bid'a kalma ce wanda zaka iya hawa kan duk wanda ya lazumci bid'a ya san abin nan da yake kirkiro shi akai a shari'a ba shi da gindin zama yayi ne wannan abu to shikenan ka zama dan bid'a ya rage a fara binciken shin ya halatta a duka sallah ko bai halatta ba to anan da kai da dan dariqa dukkan tafila guda ce za ta tunkuda ku ya kamata ka san wannan sai da haka yanzu nan in bid'a da ake cewa ana shi yanzu al-imam al-maghribi bai san wata yan dariqa ba yana magana akan mu'tazila da gashi ya kira su yan bid'a to kaga ashe yan bid'a suna da fadi yanzu a cikin kungiyar izala a kowa da suka dauko wannan aqidar don haka mai muke ce musu mu'tazilawa to in muka ce yan bid'a yanzu to da su muke kuma kaga a cikin kungiyar izala suke limamai ne na juma'a da nadin su da alkamba shi wagabannin kungiyar suka nada musu amma kaga mu muna ce musu yan bid'a me yasa saboda aqidar mu'tazilawa suka dauko ashe ma'anar dan bid'a ba ta taƙaito akan dan dariqa ba kadai har kai kanka dan izala in ka dauko bid'a zaka zama danta ina ba ta mun gane dan kana zo da kilishi in ka dauko kayan trader da ba ta maka dan trader ba خلاص dan haka sai malam yace wannan magana da suka fadi batilun qat'an yanke maganar banza ce li'anna dalilar risala domin ainihin wato abin da ke shiryarwa ga yasa a yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa al-mu'jiza shine mu'jiza ko mu'jiza ce ta shiryar da kai ta dora ka akan hanya har ka yadda da manzancin manzon Allah mu'jizojin da ka gani gagara ba dai da ka gani game da shi to wannan mu'jiza dalla ala sidqihi ita mu'jizar annabi ta nuna gaskiyar annabi shi ma ya bulughu anillahi ta'ala game da duk abin da yake isowa daga Allah zuwa ga annabi to mu'jizar shi ta manzanci ta nuna shi makaskaci ne a cikin duk abin da yake daga Allah wa ismatuhu kuma wannan mu'jiza ta nuna shi tsararre ne daga kuskure daga laifi daga barna daga bata daga duk wani abu wankakke ne tas tun daga zuciyar shi har kokolar shi har bakin shi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin hadisin Amr dan As wanda yazo a cikin ainihin musnad al-imam Ahmad manzo Allah yana wa'azi sai wani mutum ya ce ya rasulullahi kasa a rubuta min wannan wa'azi ya burge ni sai manzo Allah yake ku rubuta mishi shikenan sai wani yazo ya ce ya manzon Allah mutane suna cewa mu daina rubuta abubuwan da kake faɗi saboda kana magana cikin fushi wata ran kana magana cikin fara'a kar ya zan kai magana cikin fushi ta zama kuskure ce mu rubuta kuma mu je mu karar wa jama'a sai manzo Allah ya ce duk abin da ya fito daga nan ya nuna bakin shi yace gaskiya ne ka rubuta jama'a mun gane wannan da kyau ko to shi yasa duk wanda ya bambance ai kaza na manzon Allah shine za a dauka banda kaza to wannan bambancewa shi kanshi bid'a ne to don haka manzon Allah tsararre ne da tsarewar Allah duk abin da yake kawowa babu kuskure ba abin da zai shiga ciki mala'iku ne suke gadin shi kanshi mala'ika jibril ne in ta kawo saƙon har sai ya isar da wannan sako zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Naga sai yace wa ismatihi sallallahu alaihi wasallam fihi, da kuma cewa Annabi tsarare ne daga kuskure akan wannan abu. Wa tajwizu ma qama ad-dalil bi khilafihi batil, iya zartar da abin da dalili ya tsayo akan sabanin shi kuwa wannan magana banza ce. In dalili ya tabbatar da kaza kai kuma kace a sabanin haka zai yi, to cewa da kai sabanin haka din nan magana banza ne. Abin da yake nufi da wannan magana, dalilai sun tabbata akan cewa manzon Allah ne gaskiya ne ko, to tunaninka da zai zo maka akan cewa ta iya yiwuwa Annabi ya kuskure ko ya shiga wani hali da ba za a iya karban magana shi ba, wato kana ganin zai yiwu kenan a samu sabanin abin da dalili ya tabbatar na tsare shi ko, to wannan irin tunanin zai yiwu din, to wannan batilin tunani ne, bataccen tunani ne. Malam ya ce fadila littafin Zadul Muslim a cikin mujallabi na hudu shafi na 221, wannan littafi zan mana bayani akan shi yanzu ba da dadewa ba insha Allah. Daga nan ya dauko wannan magana. Sai Malam Wahidu Abdulsalam Bala ya ci gaba cewa qala Abdul Jakil Al-Yusufi rahimahullah, wani babban malami mai suna Abdul Jakil Al-Yusufi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, wannan malami mutumin kasar Mauritania ne. Wannan littafi da ke hannuna shi ne littafin nashi Zadul Muslim fi mattafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim, sharhi ne akan hadisai ne shi da kanshi ya tsaya ya dubi hadisan da Bukhari da Muslim suka hado akan su sai ya fitar da su, da ya fitar da su kuma sai ya yi sharhi ya sa musu Fatihul Mun'im kuma Fatihul Mun'im bi bayani mahtija li bayanihi min Zadul Muslim, shi da kanshi ya matanin kuma ya sharhi mujallabi biyar ne kamar yadda ka ganshi. Wannan malami kamar yadda nace mutumin kasar Mauritania ne, garin su daya da Shankiti wato garin Shankafa, ya rasu hijira na da 1363 yau shekarun shi 58 da rasuwa. Ya yi hijira daga kasar ta Mauritania kamar yadda galibin malaman kasar Shankafa suka yi, su Muhammad al-Amin Shankiti, Muhammad al-Mukhtar Suyani ne suka koma, suna nan har yanzu Shankitawa suna nan da yawa birjik a Madina ba wai guda ɗaya bane. Sai dai yankin wata shahara mai tafsirin Adwa'ul Bayan fi Idahul Qur'an bil Qur'an, to shi wannan sai ya iso Madina. Da ya iso Madina sai ya samu tangarda tsakanin su da malaman Madina. Wannan tangarda da ya samu sai ta hana shi zaman garin, sai ya wuce kasar Masar. Hafizu ne a hadisi, babban malami ne na hadisi, da yake kasar Masar aka ce za a dauke shi aikin karantarwa wato lecturer a Jami'ar Azhar, amma za a yi mishi interview. Yace shi da yadda ai mai interview da shi da kanshi ya yadda shi ya tantanta shi malami ne gaskiya, ko da kamar yana magori kamar yana yaban kanshi da kanshi, amma gaskiya hafizi ne malami ne ya tantanta din. Don haka yace shi da yadda ai mai jarabawa ai mai interview wai sannan a gane dace shi ko, yace shi ya san shi ya dace, don haka a dauke shi aka ce a sai an mai interview. Yace duk kasan Masar yana son a nuna mai wanda zai mai interview, amma in yi mai interview shi kuma in ya gama zai mishi, to wani abin yafi karfin ka sai a lallaba, sai aka lallaba da ka dauke shi haka dai karantawa har ya rasu. Babban malami ne a hadisi, sai ka ce lahi mahfuz yake kallo yana ga maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kana ga da ya gama abin shi kuma sai ya yi sharhi, to shi ne yanzu Wahid Abdulsalam Bali ya dauko mana waɗannan maganganun. Littafin nan nashi ka nome shi zaka samu sharhin hadisi da fa'idoji, wasu fa'idojin ma fiye da Fathul Bari na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Shine yace amma wuqu'ul marad min nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi sabab as-sinin fala yajru khalalan li mansib an-nubuwa, yace dangane da abkuwar rashin lafiya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda an yi mai asiri, wannan ai ba zai jawo a samu wani gidi ko a samu wani tuntube game da darajar annabta ba. Li anna al-marad alladhi la naqasa fihi, domin rashin lafiyar da take ba ta da ainihin naƙasa a cikin ta fi duniya, a duniyar nan wato duk rashin lafiya wadda take babu naƙasa a cikin ta ya qa'ulul anbiya, ita na afiya ga annabawa. Rashin lafiyar da zai yi ya a danganta ga annabawa ita ce wadda take da naƙasa, naƙasar gaba, kamar a ce annabi ya kuturce ba zai yi ba, ko annabi ya makance ba zai yi ba, ko annabi ya gurgunce ba zai yi ba, to duk cutar da ya zama babu naƙasar gaba irin wannan, don a ce zazzaɓi, ciwon kai, atishawa, mura, kaza, wannan malam ya ce ya ƙa'ulul anbiya, yana afkuwa ga annabawa, wa yazidu fi darajatihim, kuma in irin waɗannan rashin lafiyar suka afku ga annabawa sai ƙara musu daraja fil akhirah. a ranar lahira alaihi salatu wassalam. Tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga annabawan Allah, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ibn Mas'ud wanda ya zo cikin Bukhari. Allah dan Mas'ud ya ga annabi zai da lafiya, yana cikin tsananin rashin lafiya, abu ya kai tsanani. Ya ce, manzon Allah, yanzu kai ma akan sa maka zazzaɓi mai tsanani irin wannan? Manzon Allah ya ce, ƙwarai da gaske akan sa mini zazzaɓi minki je irin naku. In kai an ɗuma ma jikinka ya kai zafin ainihin tazara 50, sai a sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ɗauri, saboda darajar shi ta fi taka sallallahu alaihi wa sallam. Wa hina izin ya ce, to kutum da haka yi, fa iza khayyala lahu bi sababi maradi sihri, in ya zama annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda rashin lafiya ta sihiri yana jin annahu yaf'alu shay'an, yana jin cewa yana aikata wani abu, min umuri dunya, daga cikin al'amuran duniya, wa huwa lam yaf'alhu, a halin kuma bai aikata haka ba saboda rashin lafiya sihiri, sai ya ji kamar ya aikata haka, a halin bai aikata ba. Summa zala zalika anhu bil kulliya, sannan aka samu wannan larura ta gushe ta ciri daga gare shi, ya warke gaba daya بسبب اطلاع الله تعالى له سبب يد الله يمنع مشي على مكان السهر عند wannan sihirin yake wa ikhrajihi iyahu min mahallihi da kuma fitar da sihirin daga wurin da yake wa dafnihi da kuma zuwa abinne shi a wani wuri daban fala naqasa wal haqqur risalata to babu wata naqasa da za ta kai ga manzancin shi min hala kulli ta wannan bangare gaba daya tunda rashin lafiya ce Allah yana nuna mishi ga yadda rashin lafiya take ga yadda maganin ta yake yabi wannan hanyoyi ya samu sauki babu abin da zai rage darajar shi li annahu maradun domin shi sihiri rashin lafiya ne ka sa'irul amrad kamar sauran cututtuka sihiri bai gaza daga sauran nau'ukan na rashin lafiya ba sai dai kai a ce rashin lafiya ne mai firgitarwa mai zuwa ya girshe ka kai da ainihin kake fama da shi to kai shi ne amma bai gaza daga sauran rashin lafiya na yau da kullum da ka sani ba malam ya ce la tasalluqa lahu ala aqalihi wannan sihiri da ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai taba ainihin hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama ba bal huwa khasun bi zahiri jasadihi sihirin ya tsaya ne kai ga zahirin jikin shi ka basarihi kamar ganin nashi ya rinka ganin takhyil kamar ya ga kaza ashe bai gani ba kamar yayi kaza ashe bai yi ba haythu sara yukhayyalu ilayhi taratan fi'li shay'i a yayin da wani lokacin sai rinka jin kamar ya aikata wani abu min mulamasati ba'd azwajihi ma ya rinka jin kamar ya ainihin sadu da wata mata daga cikin matan shi wa huwa lam yaf'alhu a halin kuma bai aikata haka ba haka ya rinka ji irin waɗannan abubuwan ya rinka ji wa hadha fi zamanil marad irin fariyar waɗannan larurori a halin rashin lafiya ba ya birri da zai cutar ba game da ainihin makasa darajar shi a bakin komai ba wani abu bane wannan dangane da matsala annabta shi ko manzancin shi qala al imamu abul jakli al yusufi yace والعجب ممن يظن هذا الذي وقع من المرض بسبب السهر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادها في رسالته مع ما هو صريح في القرآن في قصة موسى مع سهرة فرعون حيث صار يخيل إليه من سهرهم أن عصيهم تسعى فثبته الله كما دل عليه قوله تعالى ike abin mamaki game da waɗanda suke tsammanin cewa afkuwar irin wannan rashin lafiya sakamakon sihiri da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wai suke ganin wannan zai soki daraja ainihin wato manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ga nassin Qur'ani karara ya zo ya yi bayani game da kissar annabi Musa tare da masu sihiri na Fir'auna a yayin da annabi Musa ya rinka ji sakamakon sihirin da suka yi akan cewa wannan ainihin wato sanduna nasu da waɗannan igiyoyi nasu sai ya rinka ganin kamar tasa'a sai ya rinka ga kamar igiyoyin nan da waɗannan sandunan nasu tafiya suke kamar motsi suke a halin kuma ba motsi suke ba kowa ya karanta annabi Musa alaihi salatu wasalam aka ce fa aujata fi nafsihi khifa sai da ya ji tsoro a ran shi saboda ne yana ganin sandunan nan motsi suke yana ganin su macizai ne yana ganin igiyoyin nan motsi suke yana ganin su macizai kowa ya yarda da haka ta faru da annabi Musa ko amma ka taɓa jin wani ya ce haka da annabi Musa ya rage daraja annabta shi to annabi Muhammad aka rena sai fa malaman aqida suka ce duk wani abu da kake da shi zaka soki annabi akan shubha to akwai wani annabi da ka yarda da shi wanda yake da shubha da tafiya mai girma ne yasa baka taɓa wannan annabin ba kuma mun gane wannan da kai ko to amma dama duk inda aka ce dan auta haka al'amari yake dan auta yana da bakin gida ga ainihin ɗan gida manzo Allah da yake shine cikakken annabawa sai zama waɗanda ke jin annabawan da suka gabata da basu yadda da shi ba, to kullun hasada tana nan musu, suna ganin me yasa ya zama shine daga ƙarshe kuma ya fi nasu. To wannan dama hasada ce ta manyan gida ga dan auta, kuma babu yadda za a yi. In Allah ya ce ya ne yake so, ko ka so wannan mutum ka zauna lafiya, ko kuma ka kiyaye wannan mutum ka haɗu da tashin hankali tun daga duniya har lahira. Ina fatan mun gane wannan. Ai ga shi abin ya faru ga Annabi Musa, fa tabbatahu Allah, sai Allah ya tabbatar da shi kama dalla alayhi wa ta'ala, kamar da magana Allah madaukakin sarki take nunawa. A inda Allah madaukakin sarki ke cewa qul ma la takhaf, muka ce da Musa karka ji tsoro, innaka antal a'la, kai ne sama da su. Wa alqi ma fi yaminika, ka jefar da sandar da ke hannunka na dama, talqaf ma sana'u, wannan sanda za ta bi ta haƙiƙiyar duk abubuwan da suka aikata. Dubi Allah bai ce mucizan su ba, ko sandunan, sai ce ma sana'u, abin da suka aikata. Saboda sanduna ne da suka jefar da sandunan, sai suka sihirta sandunan, sai a idon Annabi Musa da duk wanda ke wurin sai ga cewa sun zama mucizai. Ma sana'u, abin da suka aikata, wato ba sandunan ne kawai ba, amma ko wani abu da suka aikata tare da sandunan da igiyoyin. Allah yake inna ma sana'u kaydu sahir, ai ma kir. Allah yake inna ma sana'u kaydu sahir, makici ne irin na masu sihiri suka aikata. Wala yuflihu sahir haifu ata, mai sihiri kuwa baya cin nasara duk inda yaje. Duk inda mai sihiri yaje ko ya ci nasara, nasara ta wani lokaci ce. Masu na zuwa suna tare kofar tashar, su tare can gidan fata, su tare hanya kaza, ana alhajin Allah ya kiyaye, ana juyawa da keke, ana da kafa daya, ana tsalle, ana abubuwa, duk ƙarya ne. Wannan nasarar ya ci ta ne ta dan lokaci kaɗan, ko kuma ya ci wannan nasarar ne saboda babu wani mumini a wurin. Amma ko da ya zama akwai wani mumini a wurin, yanzu Allah zai tona asirin wannan mai sihiri ta hanyar wannan mumini. Ko kuma ya zama ya ci wannan nasara ne a wurin saboda ne, saboda babu wani mumini dangungun, amma ana samun wani mumini a wurin, yanzu Allah zai tona asirin shi. Tsaya kana karanta Al-Qur'ani, duk abin da ya sauƙaƙa na Al-Qur'ani, Al-Qur'ani duk gaba ɗaya alkhairi ne. Musamman ka karanta suratul Baqara, musamman a ce ka karanta suratul Jinni, musamman a ce suratul Safar, musamman a ce suratul Dukhan, musamman a ce ayatul Kursi ko amanar rasulu, ka tsaya ka ɗaga muryarka, duk wanda ke wurin idan shi zai buɗe terere. Dama aljanun da ke mai hidima ne suka bi suka sihirce idanuwan ko ƴan kallo, saharu ayyunan nasi, haka Allah ya ce idanuwan mutane suke sihircewa, shikenan sai wa tarhabuhum, sai su fujitar da mutane. Wa ja'u bi sihrin azim, saboda sihiri mai girma da suka zo da shi. Kana karantawa sai aljanun su watse, aljanun da suka rufe wa idanuwan mutane suna watsewa, sai kowa ya ga asiri ya to. Hanya ta ɗaya kenan. Hanya ta biyu, dauko kamera ka gani ta video. Kamera ta video tana ƙayyata duk irin waɗannan abubuwan, duk wani sihirin takhayyul. Kamera ta video tana ƙayyata, kamar yadda kamera ta photographer take ƙayyata duk wata fanka da ke take gudu. Duk gudun da fanka take, kaje ka samu fanka tana gudu akan tebur ko a tsaye, ka sa ainihin kamera ka ɗauke ta ka gani, za ka ga duk gudun ta. Amma in aka yanke hoton za a ganta a tsaye, cika ka ɗauke ta. Mun fahimci wannan? To kamera ta video idan ka je suna wannan, alhajin Allah ya kiyaye su ne, ƙarya ne. A tsaye yake wuri ɗaya yana ɗan motsi kawai, amma saharo a ayyunan nasu, duk an rufe idanun mutane ne. Kana zuwa kai video coverage, ka sa kamera ta video ka ɗauka, ana harba wannan film a cikin injin video, zaka ga tsaf a tsaye yake. Duk wannan da ake cewa yana shiga ta dubura ya kuma yana fita ta baki, yana tsalle da kafar keke ɗaya, duk ƙarya ne zaka gani. Jama'a mun gane wannan hanyoyi biyu kenan, ka ji na tona asirin su. Kai ɗan zamani ne ka samo kamera, kai ustazu ne, malami ne, ka karanta Qur'ani, duk yadda aka yi sai an tona asirin boka ya as-sarimul battar litasaddi li saharatil ashrar, takobi ne kai ji kenan wajen yaki da boka ya masharanta, ko ta ina sai an yake su insha Allah. Allah yace fa ulqiya saharatu sujadan, nan take sai waɗannan ƴan sihiri suka fadi suna masu sujuda. Qalu, sai suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa, mun yadda da Allah ubangijin haruna da musa. A wata aya sun ce amanna bi rabbil alamin, mun yadda da ubangijin talikai, sai suka marmaza suka ce ubangijin musa da haruna, saboda fir'auna yana da awashi ma rabbil alamin ne. To in suka ce amanna bi rabbil alamin, sai fir'auna ya zaci sun ƙara imani da shi kenan, sai suka marmaza, sai suka ainihin ware daga cikin al'alamin din. To ma rabbi musa wa haruna, ubangijin musa da haruna ba kai ba, wanda shi kanshi fir'auna ya san Musa da Haruna shi ba ubangijinsu bane. To nan da nan yana jin haka sai gane to sun musulunta kenan.
nan da nan sai ya hau makarkatar baki in ka fahimci uslubi na balaga da kyau kaga uslubin qur'ani ya nuna sai da makarkatar baki dole hamza guda biyu a kawo amantum lahu qabla an aza ai a amantum lahu rawa baki kenan karanta suratul yusuf a innaka la anta yusuf rawa baki ce in ka ji irin wannan galibi a innaka kamar mutum yana rawar baki ne yana gane sai aka kawo alhamza biyu ta istifhami da kuma ta ainihin abin nan fi'ilu din mun fahimci wannan amantum lahu qabla an aza lakum yanzu nan kullu bidu tun kafin gudu yana rawar baki haka fir'auna kenan to wannan aya ita ce ainihin wato aya ta 68 a cikin 68 zuwa 70 a cikin suratul ainihin baha sai ainihin malam yace walam yakun ahadun min ahli al-ilmi wala min ahli al-zaka'i annama khuyyina li Musa alayhi salatu wassalam awwalan min sa'i isyu as-sahara qadihin fi risalatihi ba taba samun wani malami cikin malamai ba ko kuma wani mai basira cikin masu basira dan akwai waɗanda suke ba malamai bane amma masu basira ne shi yasa al-imamu Abdurrahman ibn al-Jawzi da yake malami ne kwararre daga cikin malaman hadisi waɗanda suka kware a adab sai littafi kitabul ghafilina wato waɗanda suke gafalallu haka akhbarul mughaffilina akhbarul hamqa wal mughaffilina labarin wawaye da sakarkaru ne ta kawo maka labarin wawayen limamai wawayen masu azi wawayen kaza ta kawo maka da irin wautar da suka yi can kuma sai ce kitabul azkiyai akhbarul azkiyai masu hazaka sai ce ga wani dan yaro dan karami yara suna cikin wasa sai ga ainihin sayyidina Umar shugaban musulmi kenan ya taho sai yara suka kwashe da gudu sai yaro sai ya tsaya cik Umar yace yara ƴan uwanka sun gudu kai ba za ka gudu ba yace na yi laifi ne yace ban yi laifi ba amirin mu'minin ne yace ba mu yurin cigaba da wasa na kaga wannan zaki ne yana da hazaka to irin labaran su Abu Hanifa yayin da ya samu wani yaro dan karami yana ta wasan kwata ya dama dama da kwata biya bata rufe shi sai yace kai fita daga kwata fita za ka bata rigar ka sai yace a haba ai bata rigar ne sai a sai omo a wanke kai ne malami in ka sake hanyar ka ta baci to duniya ta baci kai ne za ka hankali da kanka amma ne sauki ne kaga wannan zaki ne to akhbarul azkiya to yace ba a taba samun wani malami cikin malamai ko wani mai basira daga cikin masu basira ba yace irin waɗannan abubuwa da suka faru ga annabi Musa tun da farko na daga motsin waɗannan sanduna na ɗan sihirin Fir'auna ba a taba samun wani yace wannan ya soki mutuncin manzancin annabi Musa ba ba a taba samun wanda ya faɗa haka ba ko bal uqu'u mithlu hadha lil anbiya'i alayhim as-salatu was-salam yazidu quwwatal iman bihim yace ai faruwar haka ma ga ainihin wato annabawa tsira da aminci su ƙara tabbata gare su yana ƙara ƙarfin imani da su faruwar haka gare su yana sa ka ƙara ƙarfin imani ka ƙara yadda da cewa lalle su magaskata ne a cikin ainihin sakon da suka zo da shi likaulillah yace saboda kasancewa Allah ta'ala madaukakin sarki yansuruhum ala a'da'ihim saboda Allah madaukakin sarki yana taimakon su a makan maƙiyansu yanzu dai annabi Ibrahim sanda aka dauke shi aka wurga shi a cikin wannan majalisa aka jefa shi a wuta kowa ya yarda a garin cewa annabi Ibrahim batacce ne amma da aka ga cewa yayin ya kwana wuta ta goma ci tas yana nan shikenan sai suka dawo kuma sai da sarki ta waye shi kanshi sarkin sai ya dawo yana neman gare na kanshi me yasa saboda ainihin ya ga cewa Allah madaukakin sarki ya taimake shi akan ainihin makiyan shi to irin waɗannan abubuwa da ke faruwa ga annabawa kakkace na kasace a ƙarin daraja ce duk sanda wata matsala ta samu wani annabi in yazo ya sha kan wannan matsala da izinin Allah sai zan darajar shi ta ƙara daukakuwa kuma a wurin Allah madaukakin sarki wa yakhriqu lahum al'ada kuma sai zama Allah madaukakin sarki yana ainihin wato sa suna keta ainihin al'ada ko dabi'a bil mu'jizatil bahira da mu'jizoji waɗanda suke a sarari yanzu wannan babbar mu'jiza ce ayyuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama asiri don ya kashe shi asirin da juye ya zama zazzabi kawai daga ƙarshe kuma Allah ya tona asirin abin ya ga abin ƙarara wannan ita kanta mu'jiza ce sallallahu alaihi wasallam wa yakhdhulu as-sahara kuma ya zama Allah madaukakin sarki ya tozartar da waɗannan ƴan sihiri wal kafara da waɗannan kafirai wa yaj'alul aqibata lil muttaqina sai ya zama Allah ya sanya ƙarshe ga bayi waɗanda suke masu tsoron Allah kama huwa mubayyanun kamar yadda yake wannan bayyananne ne fi ayatul kitabil mubin a cikin ayoyin littafi ne bayyana gaskiya kadar shine alqur'ani sai yasa alifin yasa ha'un wato intaha bayanin da aka dauko daga wannan malami ya kare sai sake sauke maka lamba yake ka duba littafin Zadul Muslim a cikin mujalladi na 4 shafi na 22 jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan kaga a kashin gaskiya saboda Allah an kawo ne saboda wannan hadisi yana shan suka yayin ɗan bid'a har yanzu ɗan bid'a suna samun wannan hadisi suke to yanzu nan kai ka yadda an yi manzon Allah asiri sai sa kamar yadda na faɗi dazu in baka da ilimi ka daina tarkar rijima ana cewa ka yadda an yi manzon Allah asiri sai ka ce eh ya ranka saboda kana da ta cewa to amma saboda kai ma ka yadda da abin ne fil jumla saboda kana da bin wani da ya gaya maka ka amince to da nan ne laifi ba amma laifi shi ne tunda kai ka san baka iya bayani dalla dalla me yasa ka je ka tsogalo rijima maka za ka ce yanzu kai a cikin taron jahilai dan dama irin waɗannan malaman sun fitin kasuwa a cikin jahilai ya dubi taron jahilai ga sunan jahilan duniya da lahira ne yace yanzu kai saboda Allah yanzu ka yadda an yi manzon Allah asiri sai ga kafar eh to ka yadda sai ga yana neman ya rikita ka kace eh yace la ilaha illallah jahilai shikenan su karasa sai jikin kai sanyi a ce ka kare kanka ka kasa kaga ka kunyata da sunan manzon Allah sai Allah ya rama mata tunda baka dace ka kare ta baka to ka dore kici ya kamata ka gane wannan ko kuma ka ce a a sai ce to yanzu ka ce a a to shikenan yanzu a cikin Bukhari ka da an samu hadisi da ishin kenan to don Allah ni ya kai ka shiga rikicin da ba naka ba ka je ka ci gaba da kasuwancin ka kana koyon karatu har ran da zaka zama malami sai ka shiga ku tabgawa duk wanda ya taba ka buge shi sai dai hannun ka Allah ya isa ba bugewa na duka ba magana hujja hujja kuma mun gano wannan da ke sai sa kai ka ji ɗan bid'a sai ai baki tsiya ne da su baki ai alfarma ce baka ga wani ga baki ba kamar kifi amma ba shi da takewa ba abin da zai ce wani baki wadataccen baki ne da shi gashi nan fuske ke amma ba abin da zai ce saboda Allah bai diga albarka a cikin bakin ba don haka ba abin da zai ce ai baki din baiwa ce kuma tafi ƙasa sai ka taka jin da baki yake baiwa in aka sunan yaro sai ka ga an ce Allah ya sa baki nan shi cishe shi ya Allah ya sa baki shi ya cishe shi wato ko da waka ya ci abinci ashe baki karama ce to kun je mun da gambar ya ce wai da ne kun ga yace wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sai fa ya kamata mutane su gane wannan kuma kai da zaka shiga cikin mas'alar da baka da ilimi akai kace zaka yi musu saboda kadai baka da ilimi akai to a kashin gaskiya wannan ba karamin bala'i bane dama masu iya magana suka ce ar-rijalu arba'a mutane iri hudu ne suka ce rajulun yuri wa yadri annahu yadri fa zalika alimun fattabi'uhu akwai wanda yake cikin mutane ya sani ya san ya sani ko kun san ya sani ku bi shekarantar da kuma malami ne akwai wanda yake rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fa zalika jahilun fa allimuhu shi bai sani ba bai sani ba to wannan jahili ne ina ma'anar shi sai ku karantar da shi akwai rajulun la yadri wa huwa la yadri wa huwa yadri annahu la yadri bai sani ba kuma shi ya san bai sani ba wannan al'amarin shi yana da sauki sai a fadakar da shi a je a ci gaba da karantar da shi bai sani ba kuma ya san bai sani ba na hudu la yadri yadri wa la yadri annahu la yadri wato la yadri ya sani yana da ilimi amma wa la yadri annahu yadri bai san shi kanshi yana da ilimi ba amma ko kun sani fadhalika ghafilun wannan ghafilun ya gafala ya rafkana sama dubu sai ku fadakar da shi ba tashi ka karantar da shi ne ga ni karatu da to tashi ka karantar da mu abin da ka iya dan haka ku ji ilimi na ta fitowa to mafi sharri daga cikin waɗannan hudu shine na biyu la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba to irin waɗannan suna da hadari to irin su sun suka fi yawa a Najeriya a yanzu matsala za ta taso kamar irin wannan matsalar ana gafarta malam menene hukuncin kaza sai ce ban sani ba amma dai bai halatta ba kaga jahilci ya haifi ilimi jahilci ya haifi ilimi bai sani ba amma kuma haramun ne akan haka ne aka samu wani daga cikin shugaban majalisar malamai na kungiyoyin kasar nan fa ya rubuta littafi yace duk wanda yake yana magana da aljanu to kafiri ne sai aka je aka tambaye shi ba da dade wannan ba a wa'azin nan da suka je suka yi na kasa a Abuja aka je aka tambaye shi malam ka ce wanda yake magana da aljanu kafiri ne ka faɗa haka a cikin littafin ka yace eh to malam menene dalili sai yace aje a tambaye wani malami da ke nan Zaria dan Allah ku duba iskanci wannan shine asalin iskanci dan wannan reni ne ga addinin musulunci ka rubuta ka kafirta musulmi a zo a tambaye ka dalili sai ka ce aje a tambaye wani wallahi dan kun daina mutane ne dan kun mai da mutanen cikin gari dabbobi ne tafi jami'a ka faɗi wannan ai maka dukan tsaya a kona motar ka a jami'a ka faɗi magana a tambaye ka mai dalili sai ka ce aje a tambaye wani lecturer a geography me yasa kai kai magana a cikin physics baka da hujja kai ya kamata mutane su san waɗannan abubuwan kuma duk wannan kasuwa ana cinta ne a wurin ku mutanen cikin gari kamata yayi ku kafa committee na kwato kanku yanci an ba haka ba danne malamai za su mai da ku tumaturi da tattasai da attarugu da kafin gabe suna gudawa an ya suna shan yawa kawai su zo suna rubuta ƙarya kuna sai suna faɗa muku ƙarya kuna sai kuna sauraron ƙarya menene dalili babu wai aje a tambaye wani kuma wai waɗannan wai su ne hay'atu tibari ulama'i Nigeria su ne gimshikan kashin bayan wai malaman Nigeria don Allah ba dole a yi fitina ba dole ne a yi fitina domin ɗalibi a ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Syria da ƙasar Masar da irin su Jordan da makamantansu za ka zo ka samu binciken da ɗalibin ilimi yake yi ya fi ƙarfin malami hamshaƙi a Nigeria wannan ɗalibin mai waɗan Najeriya ne da ya dawo gida sai a ce sun je sun yi karatu a waje sun zo suna ta faɗa da malaman mu malaman ne suke faɗa da su ba su suke faɗa da malaman ba karatun su ne bai kai karatun malaman ba kamar al-Imam Ibn Shu'ba Ibn al-Hajjaj Abu Bastan Shu'ba ya karatu karatun da an tabbatar da ya keta malaman zamanin shi ya keta malaman Kufa dan haka duk abin da ya faɗa sai su ce ƙarya ne duk abin da ya faɗa sai su ce ƙarya ne kuma su ne da jahilan gari tunda suke da masallacin juma'a suke da lafifika da za su yi kwakwazo a tare jama'a to ya aka iya dole wata rana Shu'ba suka zo sun yi wa'azin su ranar juma'a sun kawo hadisan ƙarya in ya tashi ya ƙaryata a yi ta rikici a ce Shu'ba yana kawo rikici a masallacin ƙungiya kaza 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 to ya za a yi sai Shu'ba sai ya dabara duk hadisai in suka kawo na ƙarya sai ya tafi kofar gidan shi sai ya samu bakin gawayi sai ya ƙaryata a kofar gidan shi katanga ta ce dai ni na jima ba wani ba mu fili ba wani ya abin nan shikenan sai rannan suka je suka yi azi ai ranar alkiyama Allah zai dauko annabi Muhammad ya sanya shi akan al'arshi su zauna tare su yi hukunci Shu'ba ya ga wannan hadisi ƙarya ne in na faɗa kuma jahilai za su yi tashin hankali ya za a yi sai ya je kofar gidan shi sai ya rubuta tsarki da daukaka sun tabbata ga Allah wanda yake shi kadai ne bai da abokin tarayya kamar yadda ba shi da abokin zama akan al'arshi ranar alkiyama haba malamin da ya wa'azin da ya zo wucewa ya tattaro sadakar mutane ya ci haramun matsiyaci ya zo zai wuce kawai da ya ga an karyata hadisin shi sai ya je dawo ya tara jahilai suka zo ya ce su ta jifan gidan Shu'ba sai sun cika zauren nan da dutse haka suka yi to haka mas'alar take yanzu dabai suna can Madina suna karatu suna can Jidda suna karatu suna Riyadh suna karatu suna kasar Masar suna kasar Syria kasashen Jordan kasashe mabambanta na musulunci suna karatu da sun dawo su kuma waɗannan malaman ƙasar Hausa tun daga tashihi ma dan fodi yake malaman ƙasar Hausa suka fadi ba su iya fadin harufa ba harufa ba su iya fadi ba harafi ba su iya fadin su daidai tun daga nan suka fadi to da zarar wannan dalibi ya zo ya fadi kaza sai a ce sun je sun yi karatu sun je suna ruɗa mutane sun je sun yi karatu suna ruɗa mutane a wannan lokacin an tura wasu ɗaliban sun tafi ƙasar Ingila sun tafi su yi karatun boko an tura wasu ƙasar Rasha wasu ƙasar Jamus sun tafi su yi karatun boko su kuma in suka dawo suka zo suka samu tsofaffin nas tun waɗanda aka ɗauka zamanin firimiya shi kenan sai a ture su gefe guda su sun yadda turari ne mutane sun yadda su turari ne kowa ya yadda kana ji kana gani ga wannan likita firimiya ne ya ɗauke shi amma ba za ka yadda ya taɓa gaiwa ka ba ga kwanan nan saurayi ya dawo daga ƙasar Rasha sai ka ce shi kake so amma fatawar addini da yake addinin musulunci zai da muhimmanci sai ka ce wannan yaron kwanan nan ya dawo daga Madina kwanan nan ya dawo ga malamai shekara 40 to kaga irin matsala kaga inda matsalar take kenan shi yasa ba dan tashin kiyama ba da an cuci masu gaskiya amma ranar tashin alkiyama to ita ce ranar da duk wata haja ta mai gari ba za a yayi ba ita ran nan kura ba za ta dillanci ba tunda haja mai gari za ta bata a ran nan Allah ya kiyaye shi yasa ya kamata mutane su san wannan wannan matsalar kun ga akwai wani babban malami da ya kutsa ta da ka matsalar sihiri zamu ga zamu magana akan shi anan gaba da ya kutsa ta sai gashi ana ganin baiken shi a yanzu ya gama magana akan abin da yake da ilimi akai sai ya shiga abin da bai da ilimi akai sai ya kuskure haka kaida take duk abin da Allah ya sanar shi ka tsaya a wannan abin kar ka ga wani abu ya kama da shi ka shiga yanzu da physics da mathematics suna kama da juna amma ba irin su daya ba Allah ya sa ka kware a physics amma kana da matsala akan mathematics don kai physics din ka tsaya nan kar ka ga sun yi kama da mathematics kana shiga sai ka fada kuskure tunda baka da kwarewa ana wannan malami shine al-Imam Fakhruddin Razi Fakhruddin Razi babban malami ne ya kai matuka tafsirin shi at-tafsir al-kabir mujalladi 16 ne tafsiri ne na al-Qur'ani kadai yake a cikin wannan tafsirin nashi da yazo karkashin waccan aya da malamin ne ya fara kafa hujja da ita a cikin ayar nan wata ga uma ta kullu shayatin aya ta 102 cikin suratul baqara da yazo ya fara kawo nau'o'i na sihiri nau'o'i na sihiri nau'o'i na sihiri tun yana fadin abin da ya sani sai ya fada kan abin da bai sani ba sai ya ce yana daga cikin sihiri wata na'ura da aka yo ga talo a ajiye a cikin akwati duk sanda awa guda yayin sai ka ji ta buga galan agogo yace wannan tsati ne yace domin da kanta take motsi ba wanda ke motsa ta kuma za ta yi haka ne ba san da za ta tsaya yace wannan tsati ne yanzu kai da baka kai karatun Fakhruddin Razi da kai ka san wannan magana shirme ce me yasa saboda ya shiga cikin abin da ba shi da ilimi akai to shi yasa abin duk da baka da ilimi akai ko dai ka ja bakin ka kai shiru shikenan ka sa wa kanka takunkumi ko kuma ka tafi neman sani sanda ka sani sai ka san abin da baka ci ya kamata mutane su san wannan matsalar da take taimakawa wajen faruwar waɗannan irin rigingimin su ne wasu malamai na musulunci sun kuntata wa kansu game da binciken ilimi sun tsaya a wuri daya a cikin musuluncin ma ba su fada da bincike balle kuma harkar da ta shafi wayewar kai irin ta zamani yanzu kamar wannan matsalar da shi Fakhruddin Razi ya fada ciki na tabbatar har ga Allah ba a rasa malamin da ya kware akan masaniya akan wannan amma bai je ya bincika ba don haka sai zo ya fada cikin abin da bai sani ba yanzu kai da baka zo kana cewa ta ya za a yi a ce asiri zai kama annabi ai ma asiri ma ba daidai bane ya za a ce aljanna zai shiga cikin mutum wannan maganar da za a zaunar da kai tsakaninka da Allah kana maganar nan ne akan ilimi da yaqini kake maganar nan kamar yadda ka san haruffa da sauti da murya da ke fitowa daga bakinka maganar ka ce shin waɗannan maganganun da kake faɗi kana da tabbas akan gaskiya ne kamar yadda waɗannan muryar maganar ka ce kana da tabbas akan haka zai ce a'a to da yasa kake faɗin abin da baka da tabbas akai bayan Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun karka kutsa abin da baka da ilimi akai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula duk waɗannan abubuwa da jinka da ganinka da zuciyarka duk abin da ka kudurce ko ka ji ko ka gani sai an bincike ka akai abin cewa shine a cikin mas'alolin musulunci matsala za ta taso sai da wasu malamai na musulunci sun dabarce sun rasa ta yaya za a yi a je a binciko wannan matsalar balle a san yaya za a yi a yi maganin ta domin sunan malamai ne suke amma muƙallidai ne suna don haka in ba su gani a risala ko iziya ko ahla riba ba su da ta cewa yanzu misali a cikin alqur'ani Allah ya bada labarin wani gari wannan gari ne dan karami a cikin wata ƙasa wannan labarin da Allah ya bayar da ishara ya bayar da shi a qur'ani bincike sai ya nuna wannan gari ana musu wata 6 rana ana musu wata 6 dare waɗannan mutanen mutiyancin malaman fiqh da suka gabata ba su da labarin su ma kakaf don haka babu magana ainihin hukuncin azumin su da sallar su a cikin tafan fiqh galibi yanzu wannan matsalar kaga a cikin gidan musulunci ne ta faru gari ne mai suna Michnikis a kasar Macedonia can kusa da kasashen Albania da Bosnia. To yanzu wannan matsalar da ta faru a tsakanin matsalar sallah da azumi, yaya za su yi sallah domin in rana ta fito musu da safe to ba za ta fadi ba sai bayan wata shida. Idan ranar nan ta fadi bayan wata shida ba za ta sai alfijir ba zai fito ba sai bayan wata shida. Taya za su yi sallah a zahar da la'asar da magriba da isha? Wannan matsalar da za ka bijiro da malaman sai ce to ai mai risala bai faɗa ba to su yanzu ga su musulmi ne suna musulunci tun zamanin Sayyidina Uthman. Yanzu ya za ka yi da su kai a matsayin ka na malami ko ka kai sai dai mai magana da aljanu kafiri ne ita kenan karatunka a duniya? Iya kai fatawarka kenan aikin da kake musulunci kenan? Ba za ka iya fitar da fatawa da wasu musulmi za su fita daga kangi ba? Akwai matsaloli da suke tasowa a zamanin nan. Na daga cikin irin matsalolin nan wane da wance sun yi aure amma har yanzu ba su haihu ba, sai a ce za a ɗibo maniyyin shi a ɗibo maniyyanta sai a je a zuba a wata kwalba sai a yi renon su na kai renon wannan maniyyi bayan watanni kaza sai zama ɗa a matsayin ɗansu. Shin wannan ya halatta ko bai halatta ba? Ko kuma sai aka gano shi gaba ɗaya maniyyin shi ya mutu ba zai haihu ba har abada, sai a ce a ɗibo maniyyanta a ɗibo maniyyin wani ɗa namiji a haɗa in ɗan yanzu ya zama ɗan shi da ita, shin haka ya halatta? Ko kuma ita nata maniyyin ya mutu sai a ɗibo nashi a je a ɗibo na wata matar a haɗa in haka fito ɗa ɗan ya zama nata da shi, shin wannan ya halatta ko bai halatta ba? Waɗannan na daga cikin matsalolin da binciken ilimin zamani ya gano. To musulunci me yace a kai? Ina malaman da wani ɗan wuta ne wani kafiri ne su zauna majalisar malamai su tattauna su fitar da musulmi amsa akan wannan? Ana waɗannan abubuwa waɗannan masu sauƙi ne makonni biyu da suka wuce likitoci sai bincikensu ya kai matuƙa, Bill Clinton ya zo ya ainihin tsaya ya ainihin tabbatar da wannan bincike gabatar da shi ga duniya shi ne akan cloning. Za a iya ɗiban naman jikinka kaɗan a ɗan gutsuri fatarka a gutsuri tsokar jikinka a ɗibi jininka kaɗan sai a je a saka shi a kwalba bayan wata tara wannan abin da aka ɗiba sai ya zama kai ɗin nan mai 100%. A ƙarƙashin haka za a iya yin ka 30 kenan, za a iya yin ka 100, za a iya yin ka 60 kuma duk iri ɗaya murya ɗaya tsawo ɗaya komai kai ne tsaf. Wannan ya halatta ko bai halatta ba? Suka sake cewa muryar ɗan adam tana yawo a duniyar nan har tsawon shekara 2000, don haka ko ɗan adam ya mutu da shekara 2000 muryar shi tana nan tana bin iska, don haka sun yi wata na'ura da mutumin da ya mutu bayan shekara 2000 afwan nace 200 ko 2000 bayan shekara 2000 za su iya sa wannan na'ura su tace duk inda muryar shi take su tattara ta a cikin faifai cassette a jimine shi. Don haka sai suka ce waɗannan abubuwan biyu za su yi akan Annabi Isa, sun ce suna da jinin Annabi Isa da ya tsartuwa a jikin bango, don haka za su ɗiba daga nan za su sake ƙero Annabi Isa ya dawo. Suka ce za su sa wannan na'ura su tsotso su tato duk inda muryar Annabi Isa take su tattara ta wuri ɗaya. Shin yanzu ku malaman musulunci a matsayin ku na malamai masu carbi da sanda da rayani da malafa, Allah ya saka muku da alheri, me za ku ce ya halatta ko bai halatta ba? To matsalar da ke faruwa yanzu waccan matsalar da na gabatar ta ɗazu a cikin addini ne take 100%, don ana neman waɗannan mutanen a ba su fatawar yadda za su yi azumi da yadda za su yi sallah. Sai zan wannan matsalar azumi da sallah ma malamai sun ce ba su sani ba kuma ba yadda za su yi su iya bincikawa, balle wannan matsalar da ta shafi sai an dawo waje ta hanyar boko an yi bincike ka bi hanyoyin internet mujallu jaridu menene duka tattaro bayanai sai an bi waɗannan hanyoyin babu ruwansu da duk waɗannan abubuwan. A ƙarƙashin haka malamin nan zai iya tura ɗan shi ya tafi yana karatun boko, idan waɗannan abubuwan ba su halatta ba kaga ɗan shi zai yayi gari ne, in sun halatta amma akwai abin da bai dace ba a cikin zai yayi gari ne. Me yasa? Wai su malamai ne ba ruwansu da duk abin da ya shafi irin wannan, kamar misalin da muka yi jiya. wai duk harkar da ta shafi duniya wai ba ruwan malamai da ita, dan haka malami ba ruwan shi da dai jarida ya karanta wannan aqidar da malaman su na dariqa suka sa musu tuntun har yanzu tana nan tana yawo a cikin su, ita ce dan boko dan wuta, to har yanzu wannan aqida suna nan suna ganin darajar ta. Dan haka jarida da an taba shi ai ba ne turanci ba, wai shi alfahari yake da jahilci ka ji jaki, alfahari yake da jahilci wai shi ne iya turanci ba fada yake, wanda wannan kalmar kamata yayi ya saka ya ta, amma alfahari yake da ita, kaga matsala. Kuma bincike yau kakkat ya koma mafi kashin bayan harshen da ake bincike da shi shine harshen turanci. To shi a irin wannan halin jama'a yaushe ne za a ce a irin wannan matsayin da ake shiga na waɗannan sabbin matsaloli da ke tasowa waɗanda dole ne malaman musulunci su zauna su samu ta cewa yaushe ne za a ce abinda baka sani ba sai ka kutsa kana magana akai. Yanzu wannan matsalar zai yi waɗannan matsalolin dan har yanzu ban amsa ba kuma da ban amsa ko ɗaya a yanzu ba, amma abin da nake cewa shin zai yi waɗannan matsalolin kawai ka shige su sai ka ce to ko da dai ban sani ba amma dai haramun ne, sai a ce Allahu akbar shikenan, wa inna azaban nari ajbun li ahliha, wuta tana da zaki ga masu ita, li'annaka taqulu ala llahi bighayri ilmi, kana magana ka danganta ta ga Allah ba tare da ilimi ba. Yanzu waɗannan ghaibun min al-fayd qataratun min qataratil bahri kadan ne cikin matsalolin da ke tasowa irin waɗannan lokutan, to shi yasa wannan matsala ta asiri gaskiya ne ko ba gaskiya bane yana afkuwa ko bai afkuwa, ka je kai karatu, in ba kai karatu ba to ka rufa wa kanka asiri. Amma dangane da ɗan boko, domin ɗan boko suna ganin kansu ya waye da an yi magana asiri ya zo ya rame wannan Allah nan sai ka ji yana wata magana irin ta karuwai, ka miƙe kai magana sosai, ka yadda saboda ne baka yadda ba saboda ne, ka tsaya kai magana gaskiya saboda Allah duk da lokaci ya kure wannan littafi yana da kyau a ainihin sadakar da ɗan boko akan shi su je su